العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إخوانا malamai da dalibai da sauran mahallata maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau a wannan rana ta Lahadi, muna 24 ga watan Shawwal, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447, wanda kuma yazo daidai da 12 ga watan hudu miladiya ta 2026. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka da ya ba mu damar wannan haduwa a kan littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ba za mu iya cewa komai ba dangane da abin da ya kawo mu a wannan zama na wannan rana, har sai mun tuna da dan uwa marigayi mujahidi malami wanda ya sadaukar da rayuwarsa da duk abin da yake takama da shi wajen ɗaukaka addinin Allah da yi wa musulunci da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima a wannan ƙasa, wanda shi ne ya assasa wannan alkhairi wanda yake ta yaɗo, al'umma take ta amfanuwa da shi, kuma za a ci gaba da amfanuwa da wannan alheri da ya bari har zuwa tashin alkiyama insha Allah. Wannan ba wani bane illa dan uwa Sheikh Muhammad Awwal Al-Bari, wanda duka wani abu da muke gani a yanzu a wannan wuri da wasu wurare yana ɗaya daga cikin samarat, ƴaƴan amfanin itatuwa da ya dasa na alkhairi a wannan gari na Zaria da kuma wannan yanki na arewa da wannan ƙasa ta Najeriya. Babu shakka, babu wanda zai musunta irin yadda wannan gari na Zaria ya haskaka da karantarwarsa da da'awarsa da ilmantarwarsa. Ya haifar da ɗaliban ilimi waɗanda a yanzu suke shiga ko'ina saƙo da saƙo, suna tallata addinin Allah, suna ba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya. Muna yi masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi waɗannan kyawawan ayyukan nashi, ya sa masa mizanin hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala ya kafarta masa kurakuransa da laifukansa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya alkinta masa bayansa. Allah subhanahu wa ta'ala sanya wannan alkhairi da ya assasa da wannan haske da ya bari a bayansa, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zato mai ɗorewa har zuwa tashin alkiyama. Muna matuƙar godiya da samun wannan dama a irin wannan lokaci domin haɗuwa da ‘yan uwa ɗaliban ilimi da sauran mahalarta ‘yan uwanmu na wannan gari Zaria da ma waɗanda suka zo daga wasu wurare domin tattaunawa akan abin da ya shafi addinin musulunci. Darul Hadith As-Salafiyya, kamar yadda sunan wannan wuri yake ɗauke da shi, wuri ne wanda aka assasa shi a kan karantarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa fahimtar magabata na ƙwarai. Kalmomin da aka gina sunan wannan wuri da su suna nuna maka tushen abin da aka assasa tafiyar wannan wuri a kansa. Shi ne hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa fahimtar magabata na ƙwarai, sahabbai da tabi'ai da asba'ut tabi'i da sauran a'immatul huda. Wannan shi ne ma'anar darul hadith as-salafiyya, abinda duk muke so kuma muke ƙoƙarin mu ga mun tabbatar shi ne mu ci gaba da raya sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, mu ci gaba da raya addinin musulunci amma a bisa fahimtar magabata na ƙwarai. Muna ganin cewa wannan ita ce kariya da musulunci zai samu matuƙar. Za a jingine fahimtar magabata to duk wani abu da zaka zo da shi sunan yi wa addinin musulunci kariya barkada. Addinin musulunci ba zai samu kariya ba sai ta hanyar komawa zuwa ga karantarwa mutanen farko. Da wannan ita ce maganar Imam Malik, lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farko. Abin da ya gyara na farko kuma shine littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A yau insha Allah a ƴan mintuna da kake da su ina so mu tattauna akan wannan matashiya wacce take matashiya ce rayayya, matashiya ce da yanzu ake rayuwa a cikinta tsamo-tsamo ba don komai ba, saboda kafofin sadarwa da suka zamo a hannun kowa yana iya isar da saƙo mai kyau ko mara kyau zuwa ko ina a duk sanda ya ga dama. To sannan kuma muka samu kanmu a cikin wani yanayi da ake dingina dokokin Allah subhanahu wata'ala a gefe, a bi irin dokokin da ɗan adam ya tsara wa kansa, yake ganin cewa su ne za su inganta rayuwarsa ba dokokin Allah ba. To ƙarƙashin waɗannan dokoki aka yi watsi da dokokin Allah subhanahu wata'ala a sakafa a take su. Saboda haka duk wani abu da aka tashi sai a yi shi kawai da magadi, kamar cewa Allah subhanahu wata'ala bai da hukunci akan wannan abu. Wanda wannan mu shi muke ƙoƙarin haskakawa al'umma su sani cewa kai ɗan adam a wannan rayuwa ba ka da wani abu naka sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya so ka da shi, sai abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shara'anta maka. Idan kai gaban kanka to za ka je ka haɗu da Allah subhanahu wata'ala, ba kuma wani abu da zai iya baka kariya, ba abinda zai iya cutarka, matuƙar baka bi Allah ba. Yancin faɗar albarkacin baki, wannan shi ne matashiyarmu, yancin faɗar albarkacin baki a musulunci. A yancin faɗar albarkacin baki za mu ga cewa wannan matashiya ce da ta haɗu da kalmar yanci, sannan kuma faɗin abinda bakinka yake so ya faɗa, sannan kuma sifanta abinda bakin naka zai faɗa da albarkacinsa. To na farko dai idan muka ce yanci sai mu duba menene yanci a musulunci. Musulunci babu inda ya yi magana cewa ɗan adam yana da yanci cikakke ta kowane ɓangare. Yanci ɗaya musulunci yake magana a kansa shi ne kada wani ɗan adam irinka ya bautar da kai, ka zama ɗa ba bawa ba. Wannan shi ne inda musulunci ya maganar hurriya. Amma duk inda za ka duba na nusus na Alƙur'ani da Sunna babu maganar wata hurriya mutlaka, a ce kai ƴantacce ne daga komai. Ƴancin da ake magana a kansa a musulunci shi ne ƴanci ne, hurriya ce daga arriƙ, ka zanto ɗa ba bawa wani ba. Wannan shi ne abin da musulunci ya magana a kansa. Amma a gurin musulmi duk wani mahaluki bawan Allah ne, duk wani mahaluki bawa ne ga mahaliccinsa, kuma mahaliccinsa shi ne zai yi tasarrufi da shi yadda ya ga dama, shi zai jujjuya al'amarinsa, shi zai tsara masa rayuwarsa. Dukkanmu bayin Allah ne, har ma waɗanda ba sa son ko ba su yarda cewa su bayin Allah ba ne, to amma bayin Allah ɗin ne. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, duk wani wanda yake sama ko ƙasa sai ya je wa Allah subhanahu wata'ala a matsayin bawa. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Allah subhanahu wata'ala ya ce gare afa ghayra dinillahi yabghun, yanzu wani addinin Allah suke nema? Alhalin gare shi ne waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa suka miƙa wuya sun ko sun so, wato da san su ko da ƙin su sun miƙa wuya a matsayin su bayan Allah ne subhanahu wata'ala. Subhanahu ballahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitin, duk abin da yake sammai da ƙasa masu biyayya ne da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ku kofin su, wanda ita ce al'ubudiyyatul 'amma. Al'ubudiyyatul 'amma lati tashmalu jami'al khalq, duka halittu suna ƙarƙashin wannan ubudiyya, har ma waɗanda ba su yarda cewa akwai Allah ba suna ƙarƙashin wannan ubudiyyatul 'amma. Akwai al'ubudiyyatul khassa, zamantowar wasu bayin Allah ne masu bauta wa Allah bisa yarda, bisa so, bisa ƙauna, bisa soyayya. Waɗannan muminai kaɗai su ne suka simantu da wannan sifa, sun yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce su a bayan ƙasa ba sai dan su zamo bayansa masu bauta masa. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu. Wannan ubudiyya ce khassa, bauta ce ta musamman, waɗanda ba su yi miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a raɗin kansu, to ba sa ƙarƙashin wannan ubudiyya. Sai dai da dama daga cikin malaman falsafa na ƙasashen yamma waɗanda ba su yarda da akwai Allah subhanahu wa ta'ala ba, wanda su ne suka fito da batun ‘yancin faɗar albarkacin baki, cewa bawa yana da ‘yancin ya faɗa abinda duk yake ya ga dama, ya ƙudirce duk abinda ya ga dama, ya nemi sanin duk abinda ya ga dama, kuma ya yaɗa duk abinda ya ga dama. Yawancinsu waɗanda suka zo da wannan musala ba su yarda akwai Allah ba. Waɗanda ma daga cikinsu suka yarda akwai Allah ɗin, wanda suka yarda cewa su baye ne Allah halittarsu ya yi, za ka samu da dama daga cikinsu kawai suna ɗaukan aikin Allah subhanahu wa ta'ala kamar aikin wanda ya ƙera agogo ne, wanda ya ƙera agogo ya ɗora shi a kan wani tsari, da zarar ya gama ƙera wannan agogon a kan wannan tsarin shi kenan ba ruwansa da tafiyar agogon. Shi agogon shi zai tafiyar da kansa, in ya ga dama ya tsaya, in ya ga dama ya tafi daidai, in ya ga dama ya latti. Shi ne agogon da ya ƙera agogon ba ya da hannu a cikin wannan. To Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake ba. So a wajensu Allah yana nan Allah lokacin da yake halittar, amma bayan ya gama halittar to wannan iko na zamantowarsa Allah akan kowa, mai gudanar da al'amarin kowa, to ya ƙare. Wa huwa ilahun fil bidaya, a farko ne yake Allah, amma a gurin mu musulmi Allah Allah ne tun kafin ya halicci komai har bayan ya yi halitta, kuma har Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe ƙasa da abin da yake kanta. Allah yana nan Allah, shi ne Allah a sama, shi ne kuma Allah a ƙasa. Wa huwa Allahu fis samawati wal ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasirun. Saboda haka mu a gurin mu Allah Allah ne, don haka yana cikin lamarin mu, shi ne yake tafiyar da al'amuran mu da komai namu. Saboda kasancewar wannan musalah na ‘yancin faɗar albarkacin baki, freedom of speech, kana da dama ka faɗa abin da duk kake so. Waɗanda suka fara ƙirƙiro shi ba wai musulmi ba ne suka fara kawo wannan a cikin kundin tsarin shari'arsu, wani abu ne da ya shigo daga mutanen yamma. Don haka tarifin da suke yi masa tarifi ne wanda mu a musulunci ba zai samu karɓuwa ba. A ce bawa mutum yana da haƙƙin ya faɗa abin da yake so, matuƙar bai saba dokar ɗan, wato bai saba dokokin ɗan adam ba, yana da damar ya faɗa abin da yake so ya faɗa, da sharaɗin kai ya saba dokokin ɗan adam. Shi yasa za mu ga duk abin da suke yi wa shi wannan musala taqyidi da shi, suke dabaibayewa, suke dabaibai shi da shi, shi ne dokokin ɗan adam. Idan akwai dokoki a ƙasa sun ce kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, to ina waɗannan abubuwan kawai za ka yi la'akari da su. Inda ka kiyaye dokokin da ƙasarka ta sa maka, to kuma duk abin da ka ga dama ka faɗa, ba ka da wani shamaki. To wannan shi ne su abin da suka kira ‘yanci na faɗar albarkacin baki. Amma a musulunci ba wannan ba ne. Idan ma wani abu ne wanda ake ta yawan tattauna shi a duniya a yanzu, to mu musulmi muna da yadda za mu kalle shi, ba za mu kalle shi irin kallon da suka yi masa ba. Shi yasa za mu ga a musulunci dole ne a haɗa ɗan adam, ya haɗa tafiyarsa da alaƙarsa da komai nashi da kadaitar Allah subhanahu wataala, dole hada shi da tauhidi, yadda cewa kadaita ubangiji subhanahu wataala da bauta shi da cikakken yanci da ɗan'adam zai samu. In mutum yana son zama cikakken ɗa, shi ne ya kubuta daga bautar wani ba Allah ba, ya zanto mai bautar Allah ne kawai. Lokacin da ya samu cikar bauta ga Allah subhanahu wataala, to lokacin ne kuma ya samu cikakken yanci. Lokacin da ya zanto babu bautar Allah tare da shi, to kuma wani abu yake bautawa daban, ko dai yana bauta ma wasu, ko kuma yana bauta da san zuciyarsa. Saboda haka anan ya rasa yancinsa gaba ɗaya. Wannan shine mafhumin hurriya a musulunci. Ka ji cewa kai bawa ne cikakke ga Allah subhanahu wataala, babu wani abin da zai zama ya bautar da kai, ya baka umarni na kai tsaye kai masa biyayya cikakkiya ba Allah. Sai shari'ar Allah da ya zo da ita, ita ce kadai take da wannan iko a kanka. Shi yasa za mu ga Ibn al-Qayyim a cikin Madarij as-Salikin yana cewa fal-hurru man takhallasa min rifqi al-ma'i wat-tin wa faza bi'ubudiyyati rabbil 'alamin fajtama'at lahu al-'ubudiyyatu wal-hurriyyatu فعبوديته من كمال حريته وحريته من كمال عبوديته. ولا يتتي وتشيرك ينشي المسلمين يكي تشيوا فالحر تا تككن تا من ينشي تككن ينشي من تخلص من رق الماء والطين ودى يكوتا لقبوتر روادة أبو. Ruwa da tabo shi ne sinadarin da aka halicci dan adam shi, ma'ana ya kubuta daga bautar dan adam, ya kubuta daga bautar wani dan adam ko wata halitta ko kuma shi kansa bautar san zuciyarsa. Afa ra'aika man ittakhadha ilahu hawa, saboda in baka bauta ma wani ba za ka bauta kanka. Wa faza bi ubudiyyati rabbil alamin, ya rabauta da bauta ga ubangijin halittu shi kadai. فاجتمعت له العبودية والحرية. فهذا أنا يزنت باواني تون بانجلي كما تالي تككي تون بانجلي باواني تبانجلن كسنتي ورس باوان الله سنن تالي تبانجلن ياكو اترق بوتروان الله. فعبوديته من كمال حريته بيزم تككتن بابا سيد إذا باوا دع الله سبحانه وتعالى. وحريته من كمال عبوديته bai zama cikakken bawan Allah ba sai dai zama cikakken da. Wanda ita ce hurriya da musulunci ya sani. Saboda haka hurriya fi nazari islam shi ne rafu siyadatul insan ko siyadatul bashar ala al-bashar. Wani ba zai ji cewa shi yake da iko cikakke ta kowanne nahiya a kanka ba in ba Allah ba. Hatta shugabancin da uba yake da shi a kan ƴaƴansa, ko miji yake da shi akan matarsa, ko mai gida yake da shi akan yaransa, shugabanci ne wanda mabubbugarsa shari'a. Shari'a ita ce ta ba shi wannan damar, ta ce dole ɗayewa uba, dole ɗayewa ubansa biyayya, miji ta yi wa matarsa, mata ta yi wa mijinta biyayya. Wanda yake na ƙasa ya bi na sama, amma fil ma'ruf, ce la ba'ata للمخلوق في معصية الخالق با ايدين وني مخلوقي اسابا و الله تو wannan ita ce wato dama da Allah subhanahu wataala ya bawa wani dan adam akan dan uwansa dan adam amma shi ma karkashin dokar Allah subhanahu wataala. Wannan haƙin fadar albarkacin baki za mu ga abu ne wanda ya samu asali tun daga abin da declaration da aka yi, universal declaration of human rights, wanda aka yi a shekarar 1948 a ƙarƙashin General Assembly na UN, Majalisar Ɗinkin Duniya. Aka fitar da wasu dokoki waɗanda suke da alaƙa da ƴancin ɗan adam. A ƙarƙashi aka faɗi cewa kowane ɗan adam yana da ƴancin ya riƙe ra'ayin da ya ga dama, yana da ƴancin ya faɗa abin da yake so ya faɗa, yana da ƴancin ya bi kowane irin addini, kowace irin aƙida, yana da ƴanci ya nemi kowane irin labari, ya yaɗa kowane irin labari ta kowace hanya ba tare da an masa kaidi ba. wannan shine abin da yazo a cikin wannan declaration, universal declaration of human rights, wanda majalisar ɗinkin duniya suka fitar a 1948, sannan kuma American Convention on Human Rights a shekarar 1969 suka sake tabbatar da wannan kuduri na cewa an ba wa ɗan adam ƴancin ya faɗi abin da duk yake so. Matuƙar dai suka ƙara da wasu abubuwa, matuƙar dai zai kula da haƙƙoƙin mutane, ba zai ci mutuncinsu ba, kuma zai kula da tsaron ƙasa da kuma zaman lafiya da kiyaye lafiyar al'umma da kiyaye al'adu. Suka ƙara waɗannan ƙuyo ɗin. Za mu ga cewa duk wasu abubuwa ne da suke ƙarawa ba tare da ambaton shari'ar Allah ba, saboda su a wurinsu ba magana shari'ar Allah. Ɗan adam shi yake tsarawa kansa yadda zai rayu. Wannan ta sa munazzamatul mu'tamar al-islami OIC a ƙarshe da suka yi 2009 a daulatul Imarat, a lokacin suka yi ƙoƙarin su fitar da menene ƴancin faɗar albarkacin baki a musulunci, a lokacin suka yi masa tarifi kamar haka, cewa tamattu'ul insan بكامل إرادته في الجهر بما يراه صوابا ومحققا للنفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة، وهو حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية. وتوتيوا أن أدم ينا لتككين إنش تككير داما تبين أبن ليكي بنهم شيني ديدي abinda zai zamo masa mai amfani kuma ya zamo wa al'umma mai amfani, sawa'un wani abu ne da ya shafe shi shi ko ya shafe al'umma gaba daya. Suka ce wannan haƙƙi ne da musulunci ya ba wa ɗan adam, amma a ƙarƙashin dokoki na shari'a. Suka ƙara da kalmar dokoki na shari'a, saboda haka sun ambaci dawabitul shari'iyya. Sannan da aka yi i'lanul qahira li huquqil insan, shi ma wannan gamammiyar sanarwa ce ta haƙƙin ɗan adam, amma a ƙarƙashin koyarwar musulunci wadda aka yi al-Qahira 1990, inda su kuma suka ce kowane ɗan adam yana da damar ya faɗi abin da yake so ko ya ƙullace abin da yake so, amma da sharti Allah ya ta'arada ma al-mabadi' al-islamiyya ko ma al-mabadi' al-shar'iyya, da sharaɗin kai ya ci karo da dokoki na shari'a. Yana da damar ya faɗi abin da yake so, yana da damar ya riƙe ra'ayinsa, amma da sharaɗin kada ya ci karo da dokokin shari'a. Wa li kulli insan al-haqqu fi ad-da'wati ila al-khayri wal-amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wifqan lid-dawabit ash-shar'iyya. Haka nan suka ƙara da cewa ɗan adam yana da damar ya yi kira zuwa ga al-khayri, ya yi umarni da kyakkyawan abu, ya hana mummuna, amma daidai da dokokin shari'a ta musulunci. Saboda haka aka yi ƙoƙarin aka shigo da mustalah ɗin, amma a ƙarƙashin dokokin musulunci. Saboda haka musulunci bai hana ka faɗi abin da yake bakinka ba. Allah ya yi ka, ya baka adat, wato abin da za ka yi amfani da shi wajen kai furuci. Alam yaj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Allah ya maka baiwa da idanuwa da za ka yi gano gani da shi, da harshe da leɓɓa waɗanda za ka motsa domin ka faɗi ra'ayinka. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Saboda ka bayanin da za ka yi da fito da ra'ayinka da za ka yi wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama, shi ne yake ba wa kowane mai furuci damar ya yi furuci. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Allah shi ne yake ba wa kowa damar ya furta abin da zai iya furtawa. Wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma ɗan adam. To amma kamar yadda muka sani, Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce mu ba kuma ya watsi da mu ya bar mu yi abin da muke so, mu yi abin da muka ga dama. Dole akwai dokoki waɗanda suke iyakance abin da aka yarda mu yi. Idan aka ƙetare waɗannan dokoki, to abin bai halatta ba. Don haka za mu ambaci wasu daga cikin irin waɗannan abubuwa da ya kamata mai tutiya da ƴancin faɗar albarkacin baki kuma musulmi ya kamata ya yi la'akari da su, musamman a wannan lokaci da muke rayuwa a zamanin social media, zamanin yanar gizo zamanin abin nan kafa ta sada zumunta har da mugunta. A wannan zamani da kowa yake da ikon ya mallaki abin da zai iya zama ya yi magana daga inda ya ga dama, ya yi magana daga gidansu, daga ɗakin babarsa, ya faɗi abin da yake so, kuma duk duniya ta gani tun daga inda yake har zuwa ƙarshen inda wannan saƙon zai je. To irin wannan lokaci muna da buƙatar lalle mu musulmi mu san cewa babu wani abin da aka sake mu kawai, aka kyale mu sakaka. Ya sabul insan an yutraka sudan, dan adam yana da zaɓin shi sakaka haka kawai babu doka. A'a, akwai dokokin Allah, akwai dokokin Allah musamman ma game da abin da zaka furta. Wannan furici yana da hatsari kwarai da gaske. Abu na farko da mutum zai yi la'akari da shi yayin da zai ce zai faɗi albarkacin bakinsa, ya fara tunanin ka'idan nan ta tahqiqul masalih wa dar'ul mafasid, abinda zai faɗa mai zai tabbatar na maslaha, kuma wace barna ce zai kawar da abinda zai faɗa, wace maslaha ce zai jawo wa al'umma da maganarsa, kuma wace mafsada ce maganarsa za ta iya haifarwa. Dole ne ka yi la'akari da wannan ka'ida. Mun sani cewa musulunci baya umarni da wani abin sai da abin da yake maslaharsa, imma khalisa aw rajiha, ko maslaha ce tsantsa ko ko maslahar ita tafi yawa. Ba kuma abin da musulunci yake hana a yi shi sai wanda yake mafsadatuhu khalisa aw rajiha, barnarsa barna ce tsantsa ko ko barna ce mafi yawa. Saboda haka dole ne duk abin da zaka furta zaka faɗa ka tuna da wannan ka'idar, ka faɗa abin da ka tabbatar ko kake da zato mai ƙarfi kan cewa in ka faɗi shi, in ka furta shi, zai iya tabbatar da wata maslaha, maslaha wacce take mai tsantsa ko kuma maslaha wacce take mai yawa. To a lokacin ne ya halatta ka fara tunanin magana. Idan ka kula cewa abin da za ka faɗa ba lallai ne ya haifar da maslaha ba, ko ma wataƙila zai haifar da ɓarna, to baya halatta a lokacin ka furta kowace irin kalma. Ya kamata ka yi shiru a lokacin shiru shi ne alkhairi. Wannan asali ne ka'ida ce wacce musulunci ya gina abubuwa da yawa a kanta, ya gina abubuwa da yawa a kanta. Shi yasa Allah yake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bi ghairi ilm, kar ku zagi abin da suke bautawa ba Allah ba, su kuma sai su zagi Allah. Saboda haka yayin da ka buɗe baki za ka faɗi wata mummunar kalma akan ababen bautar da ake bautawa ba Allah ba, duba da ɓarnar da take ciki, to ka tuna akwai wata ɓarna mafi girma da za ta haifar, shi ne ka ba su dama su ma ka buɗe musu ƙofar su riƙa zagin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Ibnu Kathir alayhi rahmatullah a tafsirinsa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana muminai, ya hana annabinsa da muminai kar su zagi allolin mushrikai abin bautarsu, ko da kuwa a cikin layin da za su yi akwai maslaha. إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها إن سكي ولن زاجر زاجر نزي جاوة برنا جدفي مثلا دفكي تشكين أبن سكي وهي مقابلة المشركين بسبب إله المؤمنين وهو إله لا إله إلا هو زي جاوة يقول أقوما شو ولد مؤمني با واتو مشركي سزاجي أبن بوتر مؤمني وان قمشيني الله وان بابا أبن بوتر جسياسيشي. Za mu ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, hadisin Mu'adh ibn Jabal, na san da yawa daga cikin ku nan sun sha karanta shi, sha karanta mana shi a cikin kitabu tauhid, yana daga cikin hadisan da kitabu tauhid ya buɗe littafin sa da su, shi ne hadisin Mu'adh ibn Jabal. Lokacin da ya tambayi Mu'adh ya san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayi akan da haƙƙin Allah akan abin nan da haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wa ta'ala, yace Allah wa rasuluhu alam, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta masa, shi kai kada su haɗa kowa da shi wajen bauta, su kuma haƙƙin su akan sa shine ya shigar duk wanda ya wuce yana bautar sa shi kadai ba tare da shirka ba, ya shigar da shi aljanna. A lokacin Mu'adh ibn Jabal yake cewa afala ubashiru an-nas ya rasulullah, bana yi wa mutane albishir da wannan ba? Annabi yace la tubashirhum fayattakilu, kada kai musu albishir da wannan, in kai musu albishir da wannan sai su miƙe kafa, ce tunda su ba mushrikai bane sai su ta wani abubuwa so abubuwa na saban Allah. Annabi ya hana shi bai faɗi wannan ba sai da yazo mutuwa dan kada wannan ilimi ya bace. Nusus a wannan babi suna da yawa. Shi yasa a cikin al-muwafaqat na al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah ya yi ishara zuwa ga wannan cikin maganganunsa inda yake nuna cewa duka ayyukan mutane da Allah subhanahu wataala ce su yi za ka ga cewa da suke da maslaha. Akwai maslaha da ta sa a yi, maslaha ta zahiri da ta batini, ta fili da ta ɓoye. Su ta so ya sa Allah ya ce su yi wannan abin. To dukkan abin da maslahasa ta bayyana a zahiri kuma a ɓoye ma maslahasa take akwai, to wannan abu ne mashru'un la ishkala fi. Babu wani matsala a wajen zamantowarsa shari'a, shari'a ta yarda da shi. Amma duk abin da a zahiri yake da maslaha, amma aka bincika aka duba cikinsa za a ga akwai wata ɓarna da za ta biyo baya, ba ko kuma a duba ba maslahar da ake zato a zahiri babu ita, maslaha ce mauhuba, zatanta ake. Amma in aka tsaya aka yi duba na tsanaki babu ma maslahar, ya ce to shari'a ba ta yarda a yi wannan abun ba, kuma baya daga cikin ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta. Saboda haka kaga idan aka ce faɗar albarkacin baki za ka faɗa abin da kake so, to ka duba ka ga abin da za ka faɗa zai iya haddasa wata fitina, zai iya jawo wani bala'i, zai iya jawo rigima, zai iya jawo faɗace-faɗace, kashe-kashe, ƙiyayyar juna. In ka kula cewa abin da za ka furta zai iya ƙara, wato zai iya jawo wata fitina, to haramun ne a lokacin ka faɗe shi. Ko yaya abin yake mai kyau ne a idanka, haramun ne ka faɗe shi matuƙar akwai wata fitina da zai haddasa, ko kuma zai ƙara rura wata fitinar da dama akwai ta. Idan ka faɗa wata fitina ce akwai ta a ƙasa, kana faɗa zai ƙara rura ta ne, ko kuma za ka yi ma wasu ingiza mai kan turuwa, to bai halatta ka faɗi wannan magana ba. Ko da gaskiya ce bai halatta ka yi ta ba, a lokacin da yin ta zai iya ƙara rura wata fitina wacce ake ƙoƙarin kashe ta. Misali a nan a cikin harkar da'awa ana iya zuwa wani yanayi da 'yan bid'a da masu sukar sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama za su hayayyakowa sunnar da faɗa wani yaƙi ya ɓarke na cacar baki a kan wasu matsaloli na sunna, wasu matsaloli na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala. To a lokacin bai halatta kuma wani can ya ɗauki wasu daga cikin du'a na malaman sunna ya zauna shi kawai aikinsa su kansu ba. A lokacin ka ga ƙarawa 'yan bid'a ƙarfi ce, to ba ku ji ba da ya tsoki wani malamin ɗan uwansu malami wani, ko da abin da za ka faɗa a kan malamin da kake ka hanya da kuskure ne, ya yi wani kuskure, to amma a lokacin da ake cikin wannan hayaniya da zarar ka buɗe wannan ƙofar to 'yan bid'a su ƙarawa ƙarfi. Saboda haka a lokacin babu maslaha ka zo ka ce ai kai gaskiya kake so ka faɗa ka ɓaje kai ba ruwanka, kai kada a gaske ce wa ahlus sunna ne to ba za ka faɗi gaskiya akan wani da wani ba, a'a sai ka duba yanayin da ake ci a lokacin. Ana ta ƙoƙarin yadda za a nuna wa mutane waɗannan 'yan bid'a masu yaƙi da tauhidi, masu yaƙi da sunna, rushe musulunci cikin su. Ɗan uwanka ahlus sunna ake so ka yi ƙoƙarin haɗa kansu domin su tunkari wannan bala'i, za ka babu daga cikin hikima fitowa da irin wannan. Sai ka za mu ga malamai sun yi ta magana, musamman Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn Qayyim alayhi wa rahmatullah sun yi ta magana akan inkarul munkar alladhi yatarattabu ala inkarihi mafsadatu al'amal. Wani munkari, wani abu wanda yake mara kyau da ake yi, amma idan ka ce za ka yi inkarinsa zai kawo wani munkari da yake, da suka kasa maratib na munkari guda hudu, daga ciki martaba ta uku da ta hudu. Martaba ta uku shi ne ka yi inkarin munkari da wani munkarin zai zo irin sai mai gurbinsa. Ka kawar da munkari amma kuma wani munkarin mai irin sai zo zaune gurbinsa, abin da kai bai yi amfani ba. Ko kuma ka kawar da wani munkari a shaddu minhu, wanda ya fi shi tsanani ya bai gurbinsa. To wannan duka haramun ne bai halatta ba. Daga cikin misalin irin wannan aya da muka karanta wala tusubbu alladhina yad'una min dunillahi tusubbu Allah adwa bi ghayri, babu shakka duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba abin suka ne. To idan ka fito lokacin da zaka yi wata maganar da zaka sa su kuma wadancan ka bude kofar su yi wa Allah irin wannan rashin kunya, to bai halatta ba. kamar ita ce ni alaihi rahmatullah lokacin sa akwai tatar wanda sun musulunta amma kuma suna masu barna a bayan kasa suna yawo da makamai suna kisan kai suna sata suna fashi suna kidnapping ba abin da ba sa yi a lokacin to sai yanzu suna da lokuta cike cike shan kukutun su yanzu ga sha kukutun sai ta kashe musu jiki sai shi ta bacci sai ta bacci to sai ake ba su kimiya tambaya da ke ba halatta a ji a yi suwa ji cike da shan wannan kukutu sai ta fita da su sha kukutun su saboda barin su a fadake a farke da karfin jikin su shiga suke su kashe mutane su sace kayan su su yi musu fashi amma suka sha burkutu sai a yi da suna bacci jama'a su shiga kasuwa su gama harkar jiki saboda ta ku hada su burkutu saboda bai saboda burkutun su da za su sha kan su ne za ta kare Allah ya hana shan giya domin tana zama saddun ne an salati an zikrillahi wa an salah to amma su in suka sha suka gugu za ta zama saddun ne an alqatli wan nahbi was sarikati da sauran su da sun sha suka yi mankas suka yi tabacci to a ranar mutane sai su tuka suwa lafiya su yi harkokin su lafiya babu wani wanda zai zo musu addaji saboda in ka ba su a fatsake ba wai sallah za su yi ba ba wai zikiri za su yi ba barna za su je su yi amma wannan barna ta fi abin da za su zama a cikin sa na shan burkutu to kaga wannan shine auna abubuwa guda biyu a dauki abin nan wanda yake a kafu dararai mafi saukin cutarwa daga cikin irin masalolin da za ta shigar a nan mas'ala akan magana da wata akan wata mas'ala wacce za ta iya ruɗa tunanin masu sauraro iliminsu bai kai kai ba tunaninsu bai kai kai ba ba ta cikin daruriyat na musulunci amma da ka zo da ita kuma shi ke da mutane da za su ruɗe hayaniya za ta ɓarke wani lokaci ma rigima ta ɓarke to irin wannan baya halatta ta rufe magana a kanta za mu ga a cikin sahih al-bukhari hadisin ali ibn abi talib ko asar din ali ibn abi talib yake cewa haddathu an-nas bima ya'rifun aturiduna an yukazzaba allah wa rasuluhu ya mutane abin da za su iya fahimta kuna da su ne a kare ta allah da manzon su shi yasa ilimi mataki mataki akwai kanana akwai manya kanana su ne da kanana manya ko sai manya kamar Allah subhanahu wataala ce walakin ma kuntum tuallimuna alkitaba wa ma kuntum tadrusuna walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba kunu rabbaniyin ibn abbas wa ghayruhu suna fasara ar-rabbani shine man yurabbi an-nas bi sigari al-ilm qabla kibari yana yi wa mutane tarbiya da ilimi wadanda suke na kasa kafin aje na sama to wanda zai ga cewa daga sama zai fara karatunsa yaro ne zai zo makaranta ce makara za a fara maka kasa yanzu da haka makarantun islamiyya aka koma saboda uba ya ji ɗansa yana karanta bakara zai fi yarda cewa lalle wannan makaranta ana karatu bakara fa ɗana yake karanta da kuma wani abu ne wanda shi ma yaron zai kosa kullum ya je bakara ake wata sura take ce bakara an ki fita daga bakara ba zai ji karfin gwiwa ba amma yau aja ya ce an ka karanta al-fatiha ka gama ka shiga nasi ka gama falaki ka gama to sai ya rika jin daɗin cewa yana samun ci gaba amma kullun aka tambaye shi bakara zai ci sai kula cewa karatun da ake masa baya tafiya ibnu mas'ud kamar yadda ke cikin muqaddimah sahih muslim yana cewa ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna da zarar ka gaya wa mutane magana da hankalin su ba zai kai gare ta ba to za ta zama fitina ga wasu wannan shi ne abu na farko shi ne mura'at تحقيق المصالح ودفع المفاسد لو كنت درست مثلا دولة دي وانا قائلا تزومك تنعلمك ابو نبيو شيني مراعاة المبدأ عند النبي صلى الله عليه وسلم قائلا دا نبي يقول عن أمة سأكي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت وده إيماني دا الله نعلم الله رأي من الهيري كوي يشرو ابن حجر هنا تيوا وانا هنا نبسي جواد الكلم na annabi sallallahu alaihi wa sallama domin duk magana da zaka yi ko dai ta zama alheri ko ta zama sharri ko ta zama abin da zai kai ga alkhairi ko ya kai ga sharri imma khair wa imma sharr aw ma yaulu ila ahadihima ko dai alheri ko sharri ko abin da zai kai ga cimma alheri ko kuma a cimma sharri saboda haka dukkan wani abin da yake alkhairi ne fa huwa matlub duk wani abin da yake sharri ne fa huwa mazmum marfu ba a yadda da duk wani abin da yake sharri bane, haka da duk abin da zai kai zuwa ga cimma wani alheri shima wasila ce mai kyau ana bukatarta. Duk kuma abin da zai kai ga cimma wani abu mara kyau, to abu ne mai kyau ya kamata a nisance shi. To wannan ya kamata duk mutumin da zai kafe wayarsa, zai yi magana a social media ko zai ji gidan radio ko television ko jarida, ya ce zai yi wata magana to ya tuno wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, ya faɗa alkhairi ko ya shiru. Shirin da zai yi shine alkhairi a gare shi idan abin da zai faɗa bai tabbatar da cewa alkhairi bane. Abu na uku, alqaulul hasan, ya yi magana mai kyau, magana mai taushi, magana za ta shiga zuciya, magana da za ta nuna ƙauna ga wanda kake yi wa maganar, magana da za ta nuna nasiha ga wanda kake yi wa maganar. Allah yana cewa qulu lin-nasi husna, ku gaya wa mutane kyakkyawar magana, bai ma ce wa qulu lil-muslimina ko lil-mu'minina ba, sai ce lin-nasi, wanda yake nuna maka cewa kowane ne kake kokarin wato fuskantar shi da wata magana, to kai ka gaya masa maganar da take mai kyau. Ballantana kuma abin da yake a tsakanin ku ku mu'minai, a tsakanin ku ku musulmi, a tsakanin ku ku ahlus sunna, ya kamata ya zanto duk sanda za ku magana da junanku wannan ka'idar ta zanto tana gaban idan ku. Kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzughu bainahum, Allah ce ka gaya wa bayina su yi magana da take mafi kyau, ba ma al hasana ba ahsan, maganar da tafi kyau. Saboda me? Saboda shaytan yana tunzura tsakanin ku, shaytan dan abu kadan yake bukata sai ya tunzura rigima ya kawo rashin fahimtar juna a tsakanin ku. Al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah yana cewa a karkashin wannan aya wa qulu lin-nasi husna, yake cewa fal-hasan min al-qawli bi amri al-ma'ruf wa nahyi anil munkar, tun yayi umarni da kyakkyawan abu, ya hana mummuna, yayi juriya, yayi hakuri, sannan yayi afuwa, sannan ya kauda kai, ya gaya wa mutane magana masu kyau. Ki dukkan wata dabi'a mai kyau tana karkashin wannan wa qulu lin-nasi husna. Kai hatta a wajen mujadala, wajen jayayya da takaddama, faɗin faɗa, ana son ya zanto kai musulmi kana kwatanta wannan dabi'a ta kai wa abokin jayayyarka magana mai kyau, ba magana ta tsindira shi ba, ta shiga wasu maganganu waɗanda ba su ake tattaunawa a kansu ba, wanda suka shafi shakhsiyarsa. Allah yana cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, ba ma illa billati hiya hasana ba illa billati hiya ahsan, kada ku tattauna da ahlal kitabi sai ta hanyar da take mafi kyau. Kai ko kai aka tsokana, aka kokarin tsindira ka, ka yi kokari ka tafi zuciyarka, ka tsara da tafiya, kakka daka wato ta abokin husumarka wanda yake so ya mayar da kai da shi abu ɗaya. Idan kana faɗar irin maganganun da yake faɗa, to duk kallo ɗaya za a yi. Amma yayin da yake faɗar maganganu na tasha, kai kuma kana faɗar maganganu na mutum mai hankali, to a lokacin za ka ji ana baka haƙuri, sai kun yi haƙuri da waɗannan ƴan tashar, sai kun yi haƙuri da irin waɗannan. Kai hatta wanda yake ba tare da kai ba zai gane cewa kana da tarbiyya. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bi ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, wawaye idan suka yi musu magana sai su faɗi magana ta aminci, magana ta aminci. Sannan abu na hudu da ya kamata mutum da zai faɗi albarkacin bakinsa, in bakin nashi ma yana da albarka, to ya kula da cewa Allah ya umarci shi ya adalci, ya yi adalci. Allah ta'ala idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, in za ku yi magana ku yi ta adalci, ku yi ta adalci. Kada ka ƙara wa abokin musuma abin da bai faɗa ba, ka ce ya faɗa. Kada ka faɗi wasu lawazim na maganganunsa, ka ce su ne ma aƙidunsa. An san lazimul qawli laysa qawlan illa an yaltazimahu al-insan, ya za ka ce maganar nan ta kafa tana nuna kaza 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 kaza, ku ce ni ba haka nake nufi ba, to kakka dawo kana cewa wannan abin da ka gano karkashin maganar sa shine aƙidarsa, in ji haka ba kai masa adalci ba. Wannan ƴan bid'a su suke wannan, ƴan bid'a su suke wannan, su za su kawo lawazim, wasu ma lawazim na banza da wufi ne, maganar ka ba ta nuna haka, amma su za su ƙirƙiro kuma shi kenan sai su maida ta aƙidarta. Ce ai Allah ma ai sun ce ma Allah yana zama, yana tashi, yana kaza, yana kaza, yana duk irin dai maganganu da aka sani suna yi dangane da ahlus sunna akan wasu abubuwa da suke tabbatarwa Allah da sifofinsa. Saboda ana buƙatar kai adalci koda da wanda yake makiri. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu ijdilu huwa aqrabu littaqwa. Kada ki yayyar wasu tana ku adalci, ku yi musu adalci wannan shi yafi kusa da taqwa. Allah subhanahu wata'ala ya haramta bayyana munar magana wa munar zance. Allah ya haramta la yuhibbu Allahu jahra bisu'i min al-qawl illa man hulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah ce baya san bayyana munar zance sai ga wanda aka zalunta. Wanda aka zalunta yana da damar ya fito ya tayar irin zalunci da aka masa, ce an masa kaza, an masa kaza, an masa kaza, ko da abin da zai bayyana din abu ne mai ciwo ga wanda ya yi zalunci ana bayyana masa. Amma tun da zalunci ne aka yi kuma yana ƙoƙarin ya bayyana saboda ya samu haƙƙinsa, wannan shari'a ta ba shi dama. Amma wajen ya yi bayanin wani abu ya sa shi ya yi zagi ko ya la'anta ko ya yi kakkausan harshe wanda duk bai halatta ba, ko ya magana da za ta tunzura jama'a ko ta tunzura abokin abin nan ɗinsa, ko ya masa kasafi da yarfe irin na 'yan siyasa, wanda duk haramun ne. Mutumin da yake yin wannan to babu shakka yana keta alfarmar shari'a, yana kuma wato keta iyakar faɗar albarkacin baki idan har abin da yake faɗa ɗin mai albarka ne. Sannan abu na biyar, haramun ne mutum ya yi kutse cikin ayoyin Allah, ya yi kutse cikin ayoyin Allah bil batil. A yanzu za mu ga cewa kowa yana da makin magana a kan addini, da mai yin aiki da addini da wanda ma addinin bai baya gabansa yana da damar ana wata tattauna ya fito ya ce shi ma ga ra'ayinsa. Saboda haka ita kutsawa cikin ayoyin Allah, amma da maganganun banza waɗanda ba su rufushe, in an yi masa magana ya ce yana da damar ya faɗi ra'ayinsa, to wannan ra'ayin da kake ganin kana da dama ka faɗe shi a musulunci ba ka da shi. Idan ya zanto waɗanda suke kutse cikin ayoyin Allah, Allah ya hana a zauna inda suke ba, to ina ga su masu yin kutsen? Su waɗanda suke yin kutsen ba su waɗanda za su zauna da su kansu Allah ya hana. Ka zauna gurin da ake kutse a cikin ayoyin Allah bil batil, ana faɗar duk maganar da aka dama da sunan addini, Allah ya hana. To ina kuma kai ya zanto kai ne ma kake yi? Babu shakka wannan hadin ya fi sanadi. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr. A wani gurin suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr innakum idzan mithluhum. Allah ce in dai har kuka zauna gurin da ake kutse ana yi wa addinin musulunci a yaga, ana faɗa abin da aka ga dama, ana suke gurutu, kowa mai fatawa da kowa mai faɗar ra'ayinsa ne akan sha'anin musulunci tare da bai san komai akai ba, kuka ma yadda kuka zauna gurin da ake tattauna wannan, kuma irin waɗannan ne kun zama ɗaya da kansu. Saboda haka kun ɗauki wata sifa ta munafukai, kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allaha ja'ala al-munafiqina wal-kafirina fi jahannama jami'a. Allah zai tattara munafukai da kafirai duka ya watsa su a cikin jahannama. Shi yasa faɗar albarkacin baki ko faɗar ra'ayi bai baka dama akan abin da baka da ilimi akan sa ba. Ka kutsa ka ce za ka yi magana akan sa, a yi magana ka ce kana da albarkacin faɗar bakinka, ba ka da shi anan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah ya hana ka bibi abin da baka da ilimi akan sa, abin da baka da ilimi akan sa. Wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, ku faɗi abin da ba ku sani ba, ku dangana shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Yana daga cikin al-khawdu fi ayati Allah, shi ne istihza'u bi dini Allah, sai ya dinga yi wa addinin Allah izbili, ko masu addini ya rika musu izbili, ya izbili da gemu, ko ya izbili da aswaki, ko ya izbili da ɗaɗɗagen wando. Wannan wasu abubuwa ne da a yanzu aka ɗauke su a ban izbili, ko a yi izbili da masu addini, ko a dinga yin wasu irin miryoyi wai ana kwaikwayon maganar malamai. Wannan duka izgili ne da Allah, izgili ne da manzansa. Saboda haka duk wanda ya yi wannan tabbata cewa ya shiga hurumin Allah ne da manzansa. Wal abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. lokacin da suke injilin da musu sai kaga mu wannan duka cikin raha ne a cikin wasa inma kunna nakudu wa nal'ab muna dai wasan mu ne ba sai tattaunawa bane ba wai da gaske muna tattaunawa kaza ba a'a ba ayo Allah haka ne mu sunna ce ta annabawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa shar'a namiji tsaye da gemu haka nan dangala wando sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa shar ya hana a ja tufa ta wuce idan sa uku ta ja ƙasa da annabi ne ya ce wannan saboda haka in kana yi mai wannan abu izgili to ba shakka da Allah da manzon sa kake so su suka umarci wannan bawan Allah yake yin wannan ko da yayi maka wani abin da yake ya sabawa shari'a ba za ka yi izgili da ba dan mutum ya dan ya bata maka ba za ka yi izgili da sallar sa ba ba za ka yi izgili da azumin sa ba to yadda Allah yake ayi azumi ayi sallah ayi haji ayi waye haka wannan ma duka suna daga cikin umarnin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam baka izgili da wannan izgili ne da Allah da manzon sa sannan abu da shida yayin da za ka yi magana ko ka faɗi wani albarkacin bakinka ka tabbatar cewa abin da kake so ka yi magana a kansa ko ka jingina ma wadanka ya tabbata ba duka wani magana da aka zo aka ce wani ya faɗa ba kawai ka jawo waya ko ka ja kyamara ko ka je gidan rediyo ka sa faɓa su kan cewa wani ya ce kaza ya ce kaza Allah wa daransa ya zai ce kaza ya zai faɗa kaza ka haushi ka yi ta ainihin sukuwa a kansa wannan bai halatta ba wajibi ne tasabbut at-tasabbut ka tabbatar da abin da ake dangana ma wannan mutum ja'akum fasiqun bi nabiyyin fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah ce idan wani fasiki ya zo muku da magana ku tsaya ku bincike ku tabbatar ku san cewa ya faɗi magana kuma abin da ya faɗa din yadda yake nufi din haka yake nufi ba wani abu ne da ku kuke fahimtar sa haka dan kada ku je ku auka wasu mutane bisa rashin sani ashe kaga duk abin da aka kawo maka ta hanyar wani mashhur baka san waye ne maganar ba jita-jita ce wai 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 ne an ce an ce amma ka zo ka hawo ka shiga kafofin watsa labarai na zamani ko na rediyo ka ce za ka yi magana akan wannan saboda kana da yancin faɗar albarkacin bakinka babu shakka wannan kana yi wa dokar Allah ne ta rantse abu na bakwai ka guji mummunan zato ka guji mummunan zato yana daga cikin abin da yanzu yake kashe mu yake ci mana tuwa a ƙwarya so uzbanni bil akhari dan uwanka jira kake kawai ka ji wata magana ko ka ga wani dan motsi daga wajensa ka mu da namusa wanda kuma aka san haka shi ya kamata ya kasance tsakanin mu'mini da uwansa mu yayin da ka ga wani abu tare da shi ko da a zahirin sa yana nuna wani abu to yi kokari ka ba shi kyakkyawar fassara har sai idan mutum dan ya fito ya ce shi abin nan da ka fahimta ko abin da ake cewa ba shi ba shi yake ne amma a yau mutum da zai yi magana a mata wata fahimta daban ya fito shi ba haka yake nufi ba ya faɗa abin da yake nufi amma a ci gaba da dacewa a kan lalle wannan magana da take nufi kuma a kan haka a yi gine-gine masu tsawo benaye a kanta saboda haka a rusa zumunci a rusa yankuwantaka a rusa yadda da juna babu shakka wannan musulunci ba zai taɓa amincewa da shi ba zai taɓa amince ba ko wannan aiki ne na shaidan shike kokarin ya ga ya jefa wannan a cikin mutane domin ya hada su fahimtar juna da zaman lafiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ism ku ne san yawan zato wani sashi na zato Allah ya ce wani sashi na zato zunubi ne domin zaton da ya zama mai kyau ne wannan ba zunubi bane laula in samaitumu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ithkum mubin kaga zato ne amma mai kyau Allah ce me yasa mu'mini ba za su yi juna su irin wannan zaton ba shi yasa Allah yake ba da zanni ita saboda akwai inda Allah ya umarni a yi kyakkyawan zato saboda haka ba duka zato bane yake laifi zaton da yake mummuna a kan dan uwanka shi ne Allah yake haramtawa amma zaton da yake mai kyau ne wannan abu ne wanda yake Allah yana umartar mu'minai su yi wa junansu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai su yi wa junansu munai maza da mata su yi wa junansu kyakkyawan zato ya tabbata cikin sahihain hadithin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wadh fa inna dhanna akdhabul hadith na hane ku da zato zato mu cine mafi ƙaryar zance abu na takwas ya zanto lokacin da zaka yi firici zaka yi magana ka zaka yi ne da kyakkyawar manufa da kyakkyawar manufa ba wai zaka yi bane dan ka huta wuce wani taba shi aka yi saboda ka yake sanya ramuwa saboda ka zai zo zuciyarsa cike da fishi yana son sai yayi ramuwa ramuwar gayya an ci masa mutunci an masa kankara sai yayi na katako saboda ka duk wanda yake masa kulin shi sai ya ce masa tatas da wannan zumbar ya zo ba wai da zumbar ya gyara tsakaninsa da uwansa ba ba da zummar ya fito da wani abin da aka zo da shi wanda ba mai kyau ba ya kokarin ya bayyana abin da yake mai kyau jama'a su gane to kaga wannan ya saba wa ikhlasi wanda kuma shi ikhlasi shine manatul a'mali kulliha duk wani aiki ba zai zama karbabbe ba a gurin Allah sai an yi ikhlasi sannan abu na nakara ya kasance akwai wato mutum ya samu kyakkyawar wasila alwasila inta zama shirwa kada ya dauki wani hanya da take ba mai kyau ba musulunci baya da wannan ka'idar ta alghayatu tubarridu alwasila cewa idan dai kai manufar ka mai kyau ce to kowace irin hanya ka bi wajen isar da sako ya yi saboda haka wani ba ruwansa wani ne zai yi kuskure zai yi kokarin gyara masa amma zai dauki wasila mara kyau a malami ne a cikin almajiransa yana karantarwa sai ya tuntuɓe harshe ko kuma ma ya yi kuskure ko ya kuskuren fahimta to kada ka ce ai tunda dai a cikin ɗalibansa ne kuma duk sun ji a lokacin zan gyara masa saboda haka ka tashi ka ce malam yadda ka fahimci abin nan ba haka yake ba ko kuma a'a malam abin da ka kawo ba gaskiya ba ne ba ka cewa ai kai gaya ku shi ne fito da abin da yake gaskiya a'a wannan wasila da ka bi ba ita bace wasila wasila mai kyau wanda aka sani a tarihin malamai shi ne sai ka bari sai an tafi sai ka samu malam kai da shi sai ka nuna masa ga shi ga shi da kansa idan mutum ne da yake yi da Allah shi da kansa gobe zai zo ya gaya wa mutane cewa abin nan da ya faɗa jiya wani bawan Allah Allah ya saka masa alkhairi ya nuna masa cewa akwai tuntuɓen harshe ko fa akwai kuskure ga yadda gaskiya take shikenan kaga an cimma abin da kake so ta hanyar ta wata wasila ko mai kyau malamai na Allah suna yin wannan kuma ka ba shi girmansa ka kiyaye masa mutuncinsa ba kai wani abin da zai nuna kai ka isa ba ko kai kana da ilimin da shi ba ya da shi saboda haka ita gaya ba ta barra wasila ba ta sauwaka wasila a ce ai hanyar da ka bi hanya ce mai kyau wani zai zo nasiha amma ba da nasiha ba ce fadiha ce ya zo ne kawai ya kunyata mutane ko ya kunyata wani ɗan uwansa amma shi a gurinsa nasiha yake wannan ba daidai ba ne duk wanda zai so sai ya bibiyi laifuffukan mutane don ya baza ya baje su to shi ma Allah subhanahu wataala zai bibiya shi kuma Allah zai baje shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hari game da wannan kamar da yake cikin hadisin Abi Barza al-Aslami da yake cewa ya ma'ashara man aslama bi lisanihi wa lam yu'min qalbuhu la tu'zu al-muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi' awratihim yattabi' Allahu awratahu kada ku ce za ku rinka diddigin laifuffukan ƴan uwanku musulmi wanda da yake zai bi wannan to shi ma Allah zai bi nashi wa man yattabi' Allah auratahu yafdahu wanda duk Allah zai bi diddigin sa sai ya kunyata shi walau fi jawfi baiti ko da cikin gidansa ne saboda haka addini nasiha ne ba a ce kakka yi nasiha ba amma nasiha afdaluha shine al-israf da zama na kayi shikai da wanda kake wa nasiha ba ka fito cikin jama'a ba ka fito kana kwala ihu kana cewa nasiha kake yi al-fudail ibn iyad kamar da ibn rajab ya kawo a jami'ul ulum wal hikam yana cewa al-mu'minu yasturu wa yansah والفاجر يهتف ويعير، المؤمن يستر وينصح. مؤمني ينا يرفع متن ينا يوم متن سترة ينا مس رفع مس أسير يسير مس نسيان. يتي أما فاجري وتمتم بزع شيء أبدا يكوك قري شيء يكيك على فرو متن يكيك على شو ما يقول يتجي. فلو أنت ولا قبل النبي وشي مك 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 فسني فين كي يا ذي كي تا متن شو متن يا ذي يقول يتجي أتكين جماعة. يا فضيل ابن إياد أنا ترى نعيش من فاجر مسمى ما يزمون مفهوم متن ما لم يني ولا شو غبان ولا الأمة سكي جرم ماشي سكي سورارم مغرسة سكي مسبيعية to ya kamata ya zanto mu'amalar sa da kai mu'amalar ka da shi wajen isar masa da sako ya zama akwai wannan hadisi ya tabbata daga Iyad ibn Hudr radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yansaha li sultan fala yubdihi ala niyatan wal yaqud bi yadihi fa in sami'a minhu fa zat wa illa kana qad ajja alladhi alayhi wanda dai so zai yi wa wanda bai iko wanda bai mulki nasiha to kama hannun shi ba da ya je sabe shi shi da shi kai masa nasiha in ya saurare shi ya iske shi fa zaka an yi nasara wa illa in kuma ya ki yadda yayi wasi da nasihar sa shi da ya sauke nauyin da yake kansa wannan idan ya zanto ba mun kari bane da ya riga ya yada shi cikin mutane wani abu ne da yayi na kuskure sai ka gani ko sai ka ji ko sai ka ji ka sabi shi mun akwai mun karin da zai yi a cikin mutane an riga an yi wata doka ce ta riga ta shiga jama'a ko ya dauke ta a matsayin daidai ne wannan babu ne idan mutum ya fito ya fadi cewa wannan dokar ba daidai bace ta saba wa Allah amma wani abu da wani shugaba zai yi watakila ma wani abu da tsakanin shi da Allah an ji shi yana dan wato rashin gaskiya haka ko yana isata kudi ko yana wani abu haka fito cikin jama'a kana ta shugaban mu karawo ne kaza da sauransu sai ka je ka same shi kai masa nasiha da kuma masa haƙin Allah ko kuma ka tashi kai nasiha ka umuman ba tare da ambaton sunan shi ba kai nasiha ka umuman cewa masu cin dukiyar kasa su ji tsoron Allah ba tare da ka faɗi sunan wani ba ka ce wani da ke nufi shi dukiyar kasa to wannan duk babu laifi ai wannan wannan hadisi ne Imam Ahmad da Ibn Abi Asim a kitabin sunna sun ruwaito shi Imam Al-Albani ya inganta shi Usama ibn Zaid wata rana wasu suna gaya mata cewa bai saba zai shiga wajen Usman ana jita-jita gaba da sayyidina Usman cewa yana kaza yana kaza irin waɗannan abubuwa dai na talaka da mai mulki musamman idan ya zato waɗanda yake mulka akwai jahiliya da yawa a ciki da marasa gaskiya ce yana kaza yana kaza yana kaza sai yake cewa Usama ibn Zaid bai saba za ka je gun Usman kai masa nasiha ba sai yake cewa kuna so inda zan yi masa nasiha zan masa nasiha sai na yi kunji sai na faɗa abin da zan faɗa a gaban ku kuji ko in na faɗa zo yana gaya muku na ce masa kaza yace wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu min duni an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fataahu sai na yi masa magana tsakani na da shi amma ba zan buɗe abin da zai zama ni ne farkon wanda ya buɗe shi ba wato irin abin da nayi shi ne maslaha amma ba zan bude kofa da za ta haddasa wata fitina a cikin al'umma ba wanda ita wannan kofar ita ce aka bude daga baya har ta zama fitina har ta kai ga kashi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu abu na goma na karshe shine at-tadabirul waqi'a musulunci ya sanya mataki na da cikin rigakafi ya fi magani musulunci ya yi wa harshe linzami kwarai da gaske ya yi wa harshe linzami ta yadda wannan ka'idar ta faɗar albarkacin baki duk sanda mutum ya tuno da irin linzamin da Allah ya yi wa harshe da musulunci ya yi wa harshe to zai yi taka tsantsan kafin ya fito ya faɗa abin da zai faɗa Allah subhanahu wataala ya gargaɗi ɗan adam kan cewa duk abin da zai furta duk abin da zai furta ya tabbatar da abin da zai furta alheri ne dan za a rubuta masa duk abin da ya faɗa za a rubuta masa kuma za a tambaye shi akan wannan bayan tizumin kauli illa la ilaha illa huwa rasul ba wani magana da Allah zai furta face akwai wanda yake ratibun yana sa ido a cikin kuma yana halarci shine mala'ika wanda zai rubuta dukkan wata magana da take saboda haka musulunci yayi umarni da cewa ka rike linzamin harshenka kada ka sake shi a inda kake so in ma ka wuce gurin da ake sakin harshe ka kawar da kai ka wuce kar ka tsaya gurin ayi da kai wallazina hum anil lahu muridun yanzu da suke kaucewa duk wata yasasshiyar magana annabi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut hadith mu'adh bin jabal wanda mun san shi hadisi ne a cikin jami'u tirmidhi lokacin da mu'adh bin jabal yake tabbayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa nasihohi daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ce ala adulluka ala bilaki zalika kulli shine annabi ya kama harshen sai ya ce kuffa anka hada wa kuffa alayka hada ka rike wannan ka kame wannan harshen mazuci ya nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya ma'aikin Allah abinda ba muke magana da shi sai an kama mu da shi to za ka kama mu ne shi da magana kuma nabi yake sakinatka ummuk wa hal yakubbu an-nasa ala fin-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinati ce mahaifiyarka tayi wajibinka akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan fuskar su ko akan hancin su Allah ya tsunduma su jefa su cikin wuta taka in ba abin da har san su suka girba ba nabi ya nuna masa cewa da yawa daga cikin mutane abin da yake jefa su wuta shine wannan albarkacin abin nan yancin albarkacin fadar baki din nan shi yake kai da yawa daga cikin mutane wuta ya tabbata hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib mutum zai iya furta wata magana da ba zai tsaya yi bincike akan ta ba bai tsaya ya tattauna ba kawai ya zo yana ta magana annabi ya ce zai gangara zai zabe a cikin wuta ya yi tafiyar abin da ya fi tsakanin gabas da yamma Imam Ahmad ya fitar da hadisi shi da Tirmidhi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nabi ya ce innar rajul la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha 70 khalifan fillah mutum zai iya furta wata magana wacce yake ganin kamar babu laifi dan yayi wannan magana ai albarkacin bakin sa ya fada nabi ya ce zai gangara cikin wuta tafiyar shekara 70 yana kasa yana ta gangarawa bai je karshen ta ba ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira aidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai yi magana kayyar Allah wacce a gurin sa kamar ba komai ba amma Allah ya daukaka darajojin sa da wannan magana bawa kuma zai iya fadar wata magana ta fushin Allah wacce a gurin sa ba komai bace sannan Allah subhanahu wataala ya jefa shi wato cikin wuta ya gangara da shi cikin wuta mutunci ya tara da hukuma ta wata da shi baki ya wata magana ta shari'a ba sai zai irin ta ba aka tanadi hukumar ridda mutumin da zai yi magana ridda yana sane a tabbatar masa da ridda ce aka yi hukuncin ridda akan dukkan wani wanda zai aikata ridda ya kitu ba sannan musulunci ya zo da hukumar kafafi wanda zai jefi dan uwansa da zina ko ya jefiyar uwansa da zina ita ma aka ce a yi masa bulala 80 sannan akwai ta'ziri ta'zirina akwai sijin akwai bulala akwai kurkuku akwai duk hukumar da alkali yake ganin ta cancanta a yi ma wanda ya yi wata magana wacce ta iya haddasa wata hukuma ko ta zanto ta zubar ma da wani mutunci wannan duka matakai ne na a ga cewa mutane ba su rike maganar fa'ancin faɗa albarkacin baki sun yi abin da suka ga dama ba ƙasashe da yawa da suke tuciya da wannan ka'idar za a ga cewa ba komai suka yi da mutum ya faɗa ba za a ga cewa ƙasashen ma da ake cewa su ne iyayen wannan ka'idar akwai wasu abubuwa da red line ne jan abin da mai layi ba yadda ka tsallaka ba yanzu ba ka shiga ƙasashen turai ka ce za ka yi magana akan holocaust kashe kisan kiyashi da ake cewa an yi wa yahudawa ka zo ka ce ƙarya ne kai ko ka ce a'a kana ta baba ba ma ka ƙarya ta baba ma in ka nuna kana yi sai ka tafi gidan kurkuku kaga wani abu ne wanda albarkacin baki kake faɗa ra'ayinka ne kake faɗa amma ba a yadda ka faɗi wannan ra'ayin ba a yadda ka nuna bakinka yana da albarka akan wannan masala ba ta bai yahudi ko karahiyar islamiyya kai magana da za ta kawo tsana ga wani nau'i musamman yahudawa su a gurin su islamiyya Yahudawa kawai duk cewa Samiya Larabawa su ne ma mafi aglabiyar Samiya din amma sun takaita ta akan Yahudawa cewa idan kai magana da za ta ja a tsane su su za su fassara wace magana ce za ta ja a tsane su to kuma daga lokacin za ka yi tafiya ko kuku ka je kai zaman wasu shekaru to dalilin wannan kaga an daibaibaye maka ƴancin faɗa albarkacin bakinka a yayin da aka yadda kai abin da kake so yanzu a ingila baka yadda baka isa ka fito kai bakar magana akan sarauniyar ingila ko sarkin ingila ba kaga ka faɗi wata magana muna akan sa yanzu da mutum ya tafi kurkuku amma an yadda ya zagi annabi isa duk da cewa addinin su ne addinin kirista amma da ya zagi annabi isa bai laifi ba amma in ya zagi sarauniyar ingila ko sarkin ingila to ya jawo kansa bala'i to kaga irin wannan su kansu ka'idar suna kawo mata dokoki wanda suke yayi daidai da san zuciyar su to amma shi musulmi ya san cewa dokar Allah ita ce kololuwa kuma da mun shi Allah subhanahu wataala yayi wa harshen sa da baidin ba ce da shi ya je ya faɗa abin da yake ya ga dama ba duk abin da zai faɗa an ce ya saisaita shi ya tafi akan dokar Allah subhanahu wataala na ɗauki lokacin ku da yawa ina fatan za a yi min uzuri abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu gada kullum ne kuskure Allah ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته التكبير الله أبنجي يا دار ومال النافية وصحة مشي الخير فهو ما سوء البركة منجي واتو وأنم بلا بلن جوابك واندى مالن يا جباتر منا a matsayin wato wa'azi da kuma faɗakarwa wanda kamar yadda muka ji ashe akwai abubuwa da dama wanda kila da yadda muke tunanin shi ba haka abin yake ba kun je da malam ya sa kawo mana waɗannan ka'idoji har sai da ya yi wato ambata mana guda goma sai ka ashratun kamila Allah ya yi ya saka da kai a kafin wato Chairman na Board of Trustees na wannan ayyuka wato cibiya ya zo ya gabatar da jawabi a za mu kira Malam Shu'aibu Baramasi Musa wanda a cikin kalmomi biyu zai yi kalma na ayyuka wato nuna a jinjina ga ayyuka wato shi malam Malam Shu'aibu Imam Jawa Alhaji
na cikin da rina na hamadu goyo na tsarin goyo na sakiro wa na ɗan gudun la'ayin shirya kusurawa mai tsayi a